الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يم؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروني بذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة يمتشين لانر السبر شا ترى دوات سفر هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دمودة قريبة ثلاثين، وانكما يزود إلى شا شدة شانا شاهدوا نعم شاهدوا قوات بيو شكر ميلادية تنمو بيلة ترى وانا بدل سينامو نماكو ماكو إن ممكن كراتو أشكل لتابي من سنة التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نزيل الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانكما شين مجلس من نوا نتمعن عند ترى ذا متاشا كان حديث زيد بن خالد دكما حديث أبو سعيد الخدري يتي عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن. حديث زيد بن خالد الجهني يكي شوايات بي عثمان بن عفان الله قال ما سيرداه قلت يتي نتي متى أرأيت إذا جامع ميككي غني idan mutum ya tara da matarsa falam yumni amma bai fitar da maniyi ba. Qala Uthman, sai sayyidina Uthman yace masa yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati, zai yi alwala kamar yanda yake yin alwala domin sallah, wa yaghsilu dhakarahu, zai wanke zakarinsa. Qala Uthman, sai sayyidina Uthman yace sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, na ji wannan magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Fasa'altu an zalika aliyan, Zaid ibn Khalid yace sai kuma na tambayi Ali ibn Abi Talib game da wannan, Wazzubaira da kuma Zubair ibn al-Awwam, wa Talhata da Talha ibn Ubaidillah, wa Ubayy ibn Ka'b da kuma Ubayy ibn Ka'b. فأمروني بذلك يد يكي أبقاري فأمروه بذلك سيسك أمر كيوان دا ييهكا دا ييوان نن أبن دا أثمان يفنى. عن أبي سعيد الخدري دق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دق منزن الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوى منزو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار ya aika a kirawo masa wani mutum daga cikin mutanen Madina. Faja'a, sai mutumin nan ya zo wa ra'suhu ya tsuru, kansa yana digar ruwa. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace da shi, idza u'jilta aw quhitta fa alayka alwudu, idan aka yi maka gaggawa ko kuma ka kasa fitar da maniyinka yayin da kake tara da matarka fa alayka alwudu alwalati ta wajaba akanka. Wadannan hadisi biyu duk zamu ga abu ɗaya suke magana akan sa, shine lokacin da mutum yake tarawa da matarsa sai kuma ya kasance bai inzali ba, to menene hukuncin sa? Zai yi wanka ne ko kuma zai yi ba? Babu shakka janaba iri biyu ce, akwai fitar maniyyi, khurujul maniyyi ala wajhi siha, mutum lafiyar salau maniyyi ya fita daga gaban sa sawa'un a cikin bacci ne ko ba a cikin bacci ba, to wannan janaba ce. Ya tabbata hadithin Muslim da Abu Dawud daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ma'u minal ma'i ay innamal iktisalu min khurujil maniyyi, ana yin wanka saboda fitar maniyyi ne. Wannan hadisi kaga yana nuna fitar maniyyi yana wajabtar da wanka, sawa'un ya fita ne lokacin da mutum yake tarawa da matarsa ko kuma a'a lokacin da yake bacci yayin mafarki. Matukar dai haka ta faru, to wanka ya wajaba akan sa. Hadisin Abu Dawud da Nasa'i da Imam Ahmad a Musnad daga Ali, Allah ya kara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya masa yace idza fadhaqta al-ma'a faghtasil, idan ka tsarto da maniyyi to kai wanka. A wata ruwayar hadhafta al-ma'a faghtasil, hadafta idan ka tsarto, kaga wannan yana nuna fitar maniyyi ta hanyar sha'awa kenan. Domin Allah yana cewa khuliqa min ma'in dafiq, an halicci dan adam daga ruwa mai izar juna, mai tunkuɗa juna lokacin fitowarsa. Kaga wannan fita ce takan kasance lokacin sha'awa. Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahamarsa yana cewa wannan batu na cewa idan maniyyi ya fita daga mutum yayi wanka abu ne da babu sabani tsakanin ainihin malamai gaba daya, wato ijma'i ne na malamai lokacin da maniyyi ya fita mutum yayi wanka, amma ya kasance ala wajhi siha, mutumin da aka dake shi sai maniyyi ya fito, ko kuma saboda rashin lafiya wata cuta ta sa maniyyi ya rika fita daga gabansa, to wannan jumhurin malamai in banda Ibn Hazm suna cewa babu wanka a tattare da wannan, domin ba fita bace ta sha'awa ba, fita bace ta dabi'a, wani abu ne da yake ba na dabi'a ba, don haka babu wanka tattare da wannan. To sai kuma abu na biyu, mutum ya tara da matarsa ba tare da ya abin nan ba, ya fitar da, wato mutum ya tara da matarsa ba tare da ya fitar da maniyyi ba, wanda shi ne abinda malamai suke kira iltiqa'ul khitanayn, haduwar kaciya biyu, to shi ma wannan yana wajabtar da wanka, yana wajabtar da wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, idan mutum ya zauna akan matarsa tsakanin hannayenta da kafafuwanta sannan ya tara da ita, to wanka ya wajaba. Wannan haka take a ruwayar Bukhari da Muslim, amma a ruwayar Muslim akwai ƙarin wa illam yanzil, ko da bai inzali ba, kuma ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama anir rajuli yujani wa ahlihi thumma yaksal, mutumin da zai tara da iyalinsa sannan kuma sai yayi kasala, ma'ana ya kasa inzali, hal alaihi ma ghuslun, shin wanka ya wajaba a kansa shi da matar? Wa Aisha jalisa, lokacin da mutum yake tambaya nana Aisha tana zaune, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la af'alu zalika ana wa hadhihi thumma nattasil, hakan na faruwa gare ni ni da wannan sannan kuma mai wanka. Ya tabbata a cikin Sahih Muslim hadisin Aisha Allah kara mata yarda, take cewa wato kamar yanda wajabal ghusl, idan mutum ya zauna tsakankanin hannaye da kafafuwan matarsa sannan kaciya ta hadu da kaciya, to wanka ya wajaba. A ruwayar Tirmidhi tana cewa idza jawaza al-qitanu al-qitana faqad wajaba al-ghusl, idan kaciya ta wuce kaciya to wannan wanka ya wajaba. To akan wannan ne Imam an-Nawawi yake cewa kusan wannan ijma'i ne na malamai, babu sabani, da can an samu sabani a tsakankanin wasu sahabbai daga baya kuma aka samu ijma'i. aka samu ijma'i akan cewa mutumin da ya tara da matarsa ko da kuwa bai inzali ba wajibi ne ya yi wanka. An rawaito daga sahabbai da dama cewa suna da ra'ayin cewa babu wankan. Akwai da sahabbai da dama wanda aka rawaito daga wajensu cewa suna da ra'ayin babu wanka din, kamar yadda zamu gani a hadisin Zaid ibn Khalid. Kaga ya tambayi Sayyidina Usman, ara'aita idza jama'a fa lam yummi, menene ra'ayinka idan mutum ya tara da matarsa bai yi maniyyi ba? Qala Usman, sai Usman yace yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salat, kaga kenan babu batun wanka, zai yi alwala ne kamar yadda zai yi alwala domin yin sallah. Wa yaktilu zakarahu, kuma Sayyidina Usman yace ya ji wannan daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Khalid yace kuma sai na tambayi Aliyan wa Zubaira wa Talha, فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب, علي بن أبي طالب زبير بن العوام دكما طلحة ابن عبيد الله سيكما أبي بن كعب يتي لكم بيوت أن من يمن ينسحب فأمروه بذلك, أي فأمروا من حصل له هذا بهذا الحكم واندى أبن يفعلوا قريشي سكا أمرتيش لتوا الولا ذي بامن كعب. Ibn Hazm ya kawo sunayen sahabbai da dama waɗanda aka ruwaito cewa sun yi irin wannan fatawar, cewa mutumin da ya tara da matarsa sannan kuma bai yi inzali ba to babu wanka a kansa. Suka ce wannan shine ra'ayin Uthman ibn Affan, kamar yadda muka gani a wannan hadisi, shine ra'ayin Ali ibn Abi Talib, shine ra'ayin Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Ibn Mas'ud da Rafi ibn Khadij da Abu Sa'id al-Khudri, wanda shine ya ruwaito hadisin wancan sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidansa ko ya aika a kirawo shi. Ruwayoyi biyu ne, ruwayar Muslim fa marra bihi, a wata ruwayar kuma fa arsala ilayhi, malamai suka ce babu sabani, ta yiwu ya zo kofar gidan ya aika. Saboda haka du biyun za su iya wakana, za mu yi bayani akan wane sahabi ne kuma yaushe abin ya faru. Saboda haka aka jingina wa Abu Sa'id al-Khudri cewa shi ma ra'ayinsa kenan. Haka nan Ubay ibn Ka'ab kamar yadda yake cikin wannan hadisi, haka nan Abu Ayyub al-Ansari da Ibn Abbas da An-Nu'man ibn Bashir da Zaid ibn Thabit wa jumhur al-Ansar, da daukakin mutanen Madina radiyallahu anhum. Daga cikin tabi'ai kuma akwai Atha ibn Abi Rabah, akwai Abu Salama ibn Abdurrahman, akwai Hisham ibn Urwa, akwai Sulaiman ibn Mahran al-A'mash da wasu su da wasu kuma daga cikin ahlul zahir, ana jingina wannan ra'ayi zuwa ga Dawud ibn Ali al-Zahiri. Hujjar masu cewa babu wanka, na farko akwai wannan hadisi da muka karanta, shi ne hadisin Uthman ibn Affan, gashi ya yi fatawa da haka kuma ya jingina abin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da kuma hadisin Ubay ibn Ka'ab da yake cewa a hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cikin Bukhari, yake cewa ya Rasulullahi idza jama'a ar-rajulu al-mar'a fa lam yanzil qala yaghtasil ma massa al-mar'a ma massa al-mar'ata minhu thumma yatawadda wa yusalli. Wato Ubay ibn Ka'ab yake cewa ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, yace ya Rasulullahi idan mutum ya tara da matarsa sannan bai yi inzali ba, sai yace masa ya wanke gabansa, shine yaktasilu ma massa al-mar'ata minhu, shine gabansa, kuma ya tawadda sannan ya yi alwala ya sallata. Sannan suka yi hujja da hadisin Abu Huraira al-ma'u min al-ma', wanda hujja ce bi mafhum al-hadith la bi mantuqihi, zahirin hadisin yana nuna wajibcin wanka yayin da mani ya fita. Innama al-ma'u min al-ma'i, innama al-iktisalu bil-ma'i min khuruj al-ma'i alladhi huwa al-mani, kaga wannan shine mantuqin hadisin, kaza huwa mantuqul hadith, mafhumuhu ba'a wanka idan maniyyi bai fita ba, shine mafhumin hadisin. Saboda haka sai suka yi hujja da mafhumin hadisin ba da mantuqin sa ba. Sannan suka yi hujja da hadisin Abu Sa'id al-Khudri na wancan mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ziyarce shi, an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Quba, sai ya saboda rashin dan jagora da kuma rashin kan hanya ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alfarma ya zo gidansa ya yi sallah a wani guri domin ya riki gurin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba masa wannan kiran kuma ya yarda zai masa wannan alfarmar to an ce wannan ita ce fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin kamar yadda ya zo a cikin muslim kharajtu wato abu sa'id al-khudri yace kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila quba na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa quba hatta idza kunna fi bani salim har muka je unguwar banu salim wa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala babi itban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kofar itban wato ya aika a kirawo shi fa kharaja yajurru izarahu sai ya fito yana jan abin nan kwarjallansa zaninsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ajalni ar-rajula mun yi wa bawan Allah nan gaggawa wato yana tarawa da iyalinsa mun yi masa gaggawa har ya bar abin da yake ya fito to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa yace la'allana a'jalnaka wa la'alla mun maka gaggawa ko fa qala na'am yace eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza u'jilta aw uhitta idan aka yi maka gaggawa wato wani daga waje ya zo ya fito da kai ba tare da ka gama abin da kake ba au kuhitta ko kuma kai a karan kanka ka kasa domin a wata gajiya ko wani abu mai kama da haka fa alaikal wudu'u ko dai kace fa alaikal wudu'u wudu'u ya zama mubtada ne khabar din sa shine alaika din wannan aljar wal majrur shine khabar muqaddam sai kace al wudu'u in ka ga dama sai kana iya karanta shi fa alaikal wudu'a sai zama alaika ismu abinna ismul fi'li ne sai zama yayi nasaba ne ala annahu alwudu'a amma sai nasaba ne ala annahu maf'ulun bihi kamar kace ina horanka da alwala ina horanka kai alwala to suka yi hujja da wannan suka yi hujja da waɗannan hadisai akan cewa wanka bai zama wajibi ba a wannan lokacin to amma wannan ra'ayi ya saba wa ra'ayin jumhurin malamai ya saba wa ra'ayin abinda malamai suka yi ijma'i akan sa na farko dai an samu hadisai sahihai waɗanda suka ci karo da wannan hadisin su ne hadisan da muka fara karantawa hadisin Aisha hadisin Abu Huraira idan taqalqitanani faqad wajaba al-ghusl idza massa al-qitanu fitana faqad wajaba al-ghusl sawa'un anzala aw lam yunzil duk waɗannan hadisai ne sahihai da suke nuna cewa wanka yana wajaba yayin da mutum ya tara da matarsa sawa'un ya fitar da maniyyi ko bai fitar ba kaga waɗancan hadisai sun saba ma wannan ruwayoyi kuma da aka samu wanda suke nuna cewa ba za a yi wanka ba abu na biyu hadisin alma'u min alma'i da waɗannan hadisai malamai sun ce an yi aiki da wannan a wasu lokuta kafin a samu shafe wannan hukunci zuwa ga hukuncin wanka a wasu lokuta sahabbai da dama sun yi amfani da wannan wasu mayar da abin da zuwa ga karancin ruwa da ake da shi shi yasa wannan hukuncin ya aka tabbatar da shi saboda haka hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi da Ibn Majah da Sahih Ibn Khuzaimah da Sahih Ibn Hibban daga Ubay Ibn Ka'ab yace innal futya allati kanu yuftuna anna al-ma'a min al-ma'i yace sahabbai fatawar da da suke yi wa mutane shine idan mutum zai yi wanka mutum ba zai yi wanka ba sai wani abu na maniyyi ya fita daga jikinsa sai suna yi anna al-ma'a min al-ma'i kanat rukhsatan rakhasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan hukunci na cewa sai maniyyi ya fita sannan mutum ya yi wanka yace wannan wani sauki ne da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi fi bad'i al-islam a farkon musulunci ثم أمر بالاغتسال بعد سنن daga baya yayi umarni da cewa mutun yayi wanka ko da ko hakan ne faru wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin musnad Imam Ahmad da sauran littafai Tirmidhi yana cewa hadha hadithun hasanun sahih hadisi ne sahihi haka nan Isma'ili shi ma ya inganta shi yace hadisi ne sahihi ala shartul Bukhari bayan fathu Makkah aka samu goge wancan hukunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fathu makka kamar yadda aka ruwaito wato ibn hibban ya ruwaito daga imamu zuhri yake cewa sa'altu urwata an allazi yujami'u wa la yunzilu na tambayi Urwa ibn Zubair, ɗaya daga cikin manyan malaman Madina, ɗaya daga cikin al-fuqaha'is saba'a, yace na tambaye shi game da mutumin da zai tara da matarsa sannan bai inzali ba. Sai Urwa yace, alan nasi an ya'khudhu bil akhir min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne akan mutane su dauki ƙarshen hukunci ko hukunci na ƙarshe da yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallama. Ya kamata mutane ko wajibi ne akan mutane su yi aiki da hukuncin ƙarshe ba hukuncin farko ba. Yace haddathatni Aisha, sayyidatuna Aisha ta bani hadisi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika wa la yaghtasilu, yana yin haka ba tare da yayi wanka ba, wa dhalika qabla fathi makka, amma haka gabanin a bude makka, thumma iktasala ba'du, bayan an yi fatu makka kuma sai ya ci gaba da yin wanka, wa amara an-nasa bil ghusl, ya umarci mutane da cewa in haka ta faru gare su yi wanka. Haka nan hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari, yace ikhtalafa fi dhalika rahqun min al-muhajirin wal ansar, an samu sabani tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina game da wannan mas'ala. Mutanen Makka mutanen Madina suka ce la yajibu al-ghuslu illa min ad-dafq aw min al-ma'i, wato wanka ba zai wajaba ga mutum ba sai idan maniyyi ya fita daga gare shi. Haka mutanen Madina sai suka faɗi wannan magana, mutanen Makka kuma sai suka ce bal idza khalaqa faqad wajaba al-ghusl, matakar ya tara da matarsa wajibi yayi wanka. In ji mutanen Makka. Abu Musa al-Ash'ari da ya ga wato rigima ta kauri, ta char baki ta yi tsawo tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina, kowa na faɗar abin da yake fahimta. Sai Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais, wanda shi ma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce fa ana ashfikum min zalika, duk ku bar wannan batu ne zan nemo muku maganin abu. Ya ce fa qumtu fasta'zantu ala Aisha, sai na tashi na je na nemi izinin a yi min iso zuwa ga Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha, fa udhina li, sai aka yi min iso aka bani izini na je na same ta. Fa qultu laha ya umma, ko ya ce ya ummul mu'minin, ya ce ya baba ta ko kuma ya baban mu'minin, inni uridu an as'ala an shay'in wa inni astahiyiki, ina so in yi tambaya amma ina jin kunyarki, ina so in tambaye ki ina jin kunyarki. Sai Aisha tace la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu, tace kada ka ji kunyar tambaya ta game da abin da zaka tambaye ni akan ta. Ummuka allati waladatka, ni mahaifiyarka ce, amma kuma mahaifiyarka wacce watakila zaka ji kunyar tambaya ta ita ce wacce ta haife ka. Fa innama ana ummuka, ni mahaifiyarka ce, amma mahaifiyarka wacce zaka ji kunyar ka tambaye ta wata tambaya ita ce wacce ta haife ka. Qultu, sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce wa Aisha fa ma yujibu al-ghusl, menene yake wajabta wanka, fitar maniyyi ko tarawa. Qalat, sina na Aisha ce masa tai ala al-khabir saqatta, ka dace da wanda ya san al'amarin, wanda ya san kan lamarin. Jiya ƙarshen sura wallahu khabirun bima ta'malun, na ce wallahu khabirun bima ta'malun, sai na ce Allah masani ne game da abin da suke aikatawa. Sai wani ya ce ko kai tun tuban baki, sai khabirun, sai ce Allah bai bada labari. Khabirun daga khibra ne, sai khabara shay'a ai alima daqa'iqahu, in aka ce khabara shay'a da larabci ana nufin ya san abin, ya san zurfin sa, shine ma'anar khabara shay'a. Sauraka wanda ya san abu ciki da waje shi ake cewa khabir a larabci. Shi yasa Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir, in abin ta fassarar mai bada labari zaka fassara ya zaka ciki nan, ba mai baka labari sai mai baka labari, kaga kai ga akwai bada ci da bai mai bada labari shi ne mai bada labari, ba mai baka labarin abu sai wanda ya san shi, shi ne ma'ana wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ina jin wanda ya yi wannan garan sarkin yaki karami ba babba ba yana nan. Sai ta ce da shi ala al-khabir saqatta, ka dace da wanda ya san kan lamarin. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza jalasa bayna shu'abiha al-arba' wa massa al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Sai ta ce da shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya zauna tsakankanin kafafuwan matarsa da hannayensa guda hudu, wa massa al-khitan al-khitan kaciya ta hadu da kaciya faqad wajaba al-ghusl to wanka ya wajaba saboda haka kaga Abu Musa al-Ash'ari ya samu abinda zai rigima zaka abinda tunda an ji an tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha ga kuma abinda ta ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma abinda ta gaya masa Ibn Rajab a cikin Fathul Bari yana cewa da dama daga cikin sahabbai wanda aka ruwaito aka ce sun ce ba wanka yayin da ba a yi inzali ba an ruwaito abinda fatawar da ta saba ma wannan daga wajen su har ila yau Ali ibn al-Madini yana cewa qadru wa an Ali wa Uthman wa Ubay ibn Ka'b bi atani da jiyadi annahum aftau bi khilaf ma fi hadha al-hadith yana nufin hadith Uthman an ruwaito daga Ali da Uthman da Ubay ibn Ka'b da salsala mai kyau sun yi fatawa da sabanin abinda hadisin Usman din da ya kunta kaga kenan sun yi fatawa da sabanin abinda wannan hadisi wanda hadisi ke sa ma wasu suke cewa hadisi ne shar kamar shi Ali ibn al-Madini yana cewa wa hadha hadisin shar saboda an samu fatawa ta su sabanin abinda aka ce sun yi fatawa da shi to duk da cewa ba za mu ce hadisin bai inganta ba abinda za mu ce da farko suna yin wannan fatawa kuma daga baya suka fahimci cewa wannan hukunci an shafe shi duk wanda ya tara da matarsa zai yi wanka sawa'un anzala aw lam yunzil yayi fitar da mani ko bai fitar ba Ibn Rajab yake cewa waqad kana qawmun min al-ansar qadiman yaquluna inna al-ma'a min al-ma' da farko mutanen Madina duk abin da suke faɗa in an musu tambaya sai su kawo wancan hadisi inna al-ma'a min al-ma' ko inna al-ma'a min al-ma' wato sai mutun ya fitar da mani zai yi wanka ثم استقر الامر على انه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل daga baya kuma sai al'amari ya tabbata aka tsaya akan cewa idan har mutun ya tara da matarsa wajibi ne wanka koda ko bai inzali ba da dama daga cikin wadanda da suke fatawa sabanin haka suka saki waccan fatawa suka rike wannan amma abin da ya shafi mutanen Madina mutanen Makka faqad saha anhum annahum qalu idhan taqalqa tanani faqad wajaba al-ghusl kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari da muka karanta kaga ai mutanen Makka gaba daya al-muhajirun abinda suka fada kenan kaga su ashe a cikin su sabanin bai tsamari ba daga cikin al-muhajirun akwai Umar akwai Uthman akwai Ali wannan shi yake nuna maka cewa Umar da Uthman da Ali gaba daya sun fahimci cewa wancan hukunci na farko na al-ma'u min al-ma'i mansukh an shafe wannan hukuncin in ba haka ba yaya za a yi a ce sayyidina Usman ko sayyidina Ali ko Talha ibn Ubaidillah ko Zubair ibn al-Awwam ko Ubay ibn Ka'ab sun ruwaito wani abu na hukunci daga manzo sallallahu alaihi wasallama sannan su daina fatawa da shi kaga ba zai yiwu ba idan ba sun samu wani hukuncin ne da ya shafe na farko ba kun san wannan abu ne sanin ne a musulunci ana samun hukunci da farko wani kuma ya zo ya dauke wannan hukuncin a kawo wani sabo dal da can karan farko musulmi suna kallon baitul maqdis ne idan za su yi sallah suna kallon jihatu sham daga baya aka canza wa musulmi al-qibla suka koma suna kallon ka'aba saboda kaga an share wancan hukunci waɗanda ba su san da wannan share hukunci ba kaga za su riƙa yin sallah suna kallon wato baitul maqdis har sai labari ya je musu da labari ya je musu sai su bari su koma kan wanda suke yi a wanda aka zo da shi daga baya ma nan sak min ayatin aw nusaha لأتي بخير منها أو مثلها وبين جدي هنا شارع آية هو جنكر تده كنشن تقول أبا شارع تبا أبدت أما أتوكي كنشن وبين جدي هنا إن هكا يكاو أبين ديكي ما في الخير تقول هكا بذي يوبا أتي سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سر ويتوانا أبو لك النبي صلى الله عليه وسلم يا فتوانه كنشي سنن سكو مسي فتوانا تساقا وكنشن لسكر ويتو باب شكا تي إذن سنسا موتر وايني sahihi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da take nuna wancan hukuncin an tayar da shi ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf ya ruwaito daga abu ja'far as-sadiq yake cewa ajma' al-muhajiruna abubakar wa umar wa uthman wa ali anna ma wajaba al-haddain al-jald war-rajm aw jaba al-ghusl yake cewa mutanen Makka gaba daya muhajiruna sun yi ijma'i akan cewa daga cikin su akwai Abubakar da Umar da Uthman da Ali cewa duk abin da zai wajabta haddi biyu wato zai wajabta aiwa mutum haddin bulala ko ai masa haddin jefewa to wannan zai wajabta aiwa wanka to an san kuwa mutumin da zai tara da mace wacce ba tashi ba ko da bai yi inzali ba idan ba shi da aure ko kuma bai taba yin aure ba ba shi da aure idan bai taba yin aure ba hukuncin sa ne hukuncin sa aljal mi'at jal idan kuma ya yana da aure ko ya taba aure to hukuncin sa arrajmu to abinda duk zai wajabta ayi wannan hukunci na bulala ko kuma na jefewa to zai wajabta ayi wanka an san kuma bulala ko jefewa babu sharadi bane sai an yi inzali ko an ji wani malami ya taba sharadin to wannan babu wannan sharadin to haka anan ma ba sharadi bane shi ne abinda suke cewa muhajiruna sun yi ijma'i akai anna ma aujaba al-haddain al-jald war-rajm faqad aujaba al-ghusl haka na ibrahim ibn muslim al-khawarizmi a cikin littafin sa at-tuhur ya rawaito daga abdullah ibn numair daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib sayyid at-tabi'in shugaban tabi'ai sirikin abu huraira yana cewa kana abubakar wa umar ya amurani bil-ghusl ya'ni min al-ihsan Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yarda suna yin umarni da mutum ya yi wanka koda kuwa ya samu kasala ma'anar kasala koda kuwa bai yi inzali ba Abu Bakar da Umar suna wannan umarni Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta daga Az-Zuhri shi kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa inna Umar wa Uthman wa Aisha kanu yaquluna idza massa al-qitanu al-qitana faqad wajaba al-ghusl Abu Bakar da Umar da Uthman da Aisha sun kasance suna cewa idan kaciya ta hadu da kaciya to wanka ya wajaba haka nan idan muka duba littafin al-musannaf na Abdul Razzaq ya ruwaito daga Zuhri shi kuma daga Sa'id ibn al-Musayyib Sayyid at-Tabi'in yana cewa kana Umar wa Uthman wa Aisha wal muhajiruna yaquluna idza massa al-qitanu al-qitana faqad wajaba al-ghusl wato wacce riwaya akwai ta kuma a cikin musannaf na Ibn Abdul Razzaq na Abdul Razzaq akwai ta abuwa haka nan wace ya rawaito da talsalarsa zuwa ga Ali ibn Abi Talib yake cewa idan ta al-qitanani wajaba al-ghusl Ali ibn Abi Talib yace idan al-qitanani wato kaciya biyu suka hadu to wanka ya wajaba to da haka ne ibn Rajab yake cewa ka duba waɗannan don halifofi ne shiryayyu guda hudu sun yi ijma'i akan cewa dukkan wani wanda ya sadu da matar shi ko bai yi inzali ba wajibi yayi wanka tare da cewa wasu daga cikin su sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi alwala ba ayi wanka ba fa alaikal wudu a wacce ruwaya ko kuma ruwaya da yake cewa ya tawaddau kama ya tawaddau lis salati wa yadkhulu zakarahu ko kuma ruwayar Ubay ibn Ka'ab da yake cewa yaghsilu ma masal mar'ata minhu thumma yatawaddau wa yusalli kaga duk wannan ruwaya ce da suke dangana ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to amma gashi kuma yanzu an ruwaito suna cewa wajibi ne mutum yayi wanka ko da bai yi inzali ba to kaga yace to kaga ashe da ba dan sun san cewa waccan ruwayar da suka ruwaito an samu abin da ya saba mata an samu abin da ya saba mata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin da ba za su sake fatawa ba da ba za su saba wa abin da suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma aka samu da dama daga cikin sahabbai suka yi muwafaqa da su suka dace da su suka ba su goyen baya akan wannan fatawar aka samu Abdullahi dan Mas'ud ibn Umar Abu Dharr Abu Hurairah Mu'adh ibn Jabal wanda shine faqihul ansar Mu'adh ibn Jabal malami mashhuri daga cikin malaman Madina Abu Hurairah Aisha ummul mu'minin Aisha a'lamun nas bi hadha ta fi kowa sanin wannan domin ita ce matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani wanda zai bada wata fatawa akan wannan bai kai sanin da Aisha za ta yi ma wannan ba don haka kowa da kowa kurinta yake komawa shi yasa Abu Musa al-Ash'ari kai tsaye yace ni zan samo muku maganin da zai warkar da ku daga wannan rigima yana kuma zuwa ya same ta sai ta ce da shi mai alal khabiri taqatta wato ka samu wanda ya san al'amarin don haka shi zai baka ansa ta kuma gaya masa ga abin da ta ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda haka ita ma da wannan take fatawa kuma da wannan take umarni kuma dukkan sahabban da suka ji ta ba da wannan fatawa suna rike fatawar ta su yi aiki da ita domin abin da take fada ba tana fadar ra'ayinta bane tana fadan abin da ta ji ne daga da wannan take fatawa kuma da wannan take umarni kuma dukkan sahabban da suka ji ta bada wannan fatawa suna rike fatawarta su yi aiki da ita, domin abinda take fada ba tana fadan ra'ayinta bane, tana fadan abinda ta ji ne daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma ta san cewa sahabbai sun yi sabani akan wannan, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza. Sayyidina Umar daga baya ya tattara mutane gaba daya, ya ce kowa ya yi aiki da abinda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fada dangane da wannan matsala. Da a ce abinda Aisha take fada ra'ayinta ne kawai, ba ta da wata hujja, da ba yadda za a yi Sayyidina Umar ya ketare ra'ayin sauran sahabbai ba waɗanda suke kawo hujja, ya ce a yi aiki da maganar Aisha. Sai dan kasancewar Aisha tana ba da hujja tsakarfa wacce ta doki hujjojin sauran sahabbai din. Saboda haka abinda take faɗa ita ta ruwaito shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan, qaulan wa fi'lan, kamar yadda yake yake faɗa, yake cewa kunna naf'alu hadha ana wa hadhihi thumma naktafi. Saboda haka kaga babu wata hujja da zata sa wani yanzu yazo ya yi hujja da wannan, ya saba wa abinda al-khulafa'ur rashidin gaba ɗaya suka hada kansa. Ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad daga Ubaydillah ibn Rifa'a ibn Rafi', daga babansa Rifa'a, Rifa'a ibn Rafi', sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Rifa'a yake cewa wata rana ina zaune a fadar sayyidina Umar, sai aka zo aka gaya masa cewa inna Zaid ibn Thabit yufti bi ra'yihi fi alladhi yujami'u wa la yunzilu. Aka zo aka gaya sayyidina Umar cewa Zaid ibn Thabit yana fatawa da ra'ayinsa game da mutumin da zai yi da jima'i da matarsa bai yi inzali ba, wato yana cewa babu wanka. Aka zo aka kawo wa sayyidina Umar wannan korafin a zamanin khalifancinsa. Fada ahu sai dandanan ya kirawo Zaid ibn Thabit, faƙala sai ya ce da shi ai aduwa nafsihi, ya kai maƙiyin kansa, wato ya kai wanda kake wa kanka ƙiyayya. Qad balagta an tuftiya an-nasa fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'yika, yanzu har ka riƙa kana yi wa musulmi fatawa da ra'ayinka kuma a masallacin manzon Allah, wani irin balaga kai haka? Qala yace ma fa'altu, yace ni ban yi haka ba, walakinni haddathani umumati ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abinda na faɗa din nan shine abinda naji abinda baffanni na suna faɗa, suka ce daga manzon Allah suka ji. Baffannin sa yana nufin mutanen Madina al-Ansar, su naji suna bannan fatawa kuma suna jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayyu umumatik, sai suwa daga cikin baffannin naka? Sai yace Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyub al-Ansari, Rifa'at ibn Rafi', Rifa'at ibn Rafi' yana zaune a lokacin, sai sunan shi ya fito, aka ce ai da shi su dake wannan fatawa, kaga ya sabu kubuta. Bal tafata Umaru ilayya, dan da nan sai Umar ya waiwaya dubi Rifa'a, sai Rifa'a ce wai kunna naf'aluhu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haka muke yi a zamanin manzo Allah, haka muke yi, wato hakan na faruwa kuma ba ma wankan. Sai sayyidina Umar yace fa sa'altahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da haka ta faru gare ka kake wankan, ka je kai tambaya manzo Allah ce kake wanka? Qala sai sake cewa kunna naf'aluhu ala ahli, amma dinsa muna yi. To sai bai ci baya da wata riwaya sahiha, nan da nan sai sayyidina Umar ya tara mutane yace yaya abubuwan suke, ya tara al-ansar wadanda suke nan kunkusa, aka tattaro su, ya kuke yi? Duk sai suka ce ai al-ma'u min al-ma'i, duk sai suka kawo wancan hukunci na farko, ai idan mutum bai yi inzali ba ba zai yi wanka ba. Mutum biyu ne sai suka tashi suka ce a'a ba haka ba, Ali ibn Abi Talib da Mu'adh ibn Jabal suka ce idza jawaza al-khitanu al-khitana wajaba al-ghusl, idan har kaciya ta haɗu da kaciya to wanka ya wata ba. Sai sayyidina Ali yace ya amir al-mu'minin, bayan ya faɗi wacce magana sai kuma yace ya sarkin mu'minai, yana nufin sayyidina Umar, inna a'lama an-nasi bi hadha azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam, waɗanda za su fi kowa sanin wannan hukunci su ne matan manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a ji a tambaye su mana da abinda ya sani na hukunci, sai ce to amma waɗanda za su fi kowa sanin hukuncin wannan matsala su ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ji a tambaye su mana. Fa arsala ila Hafsa, sayyidina Umar sai aika zuwa ga ƴarsa Hafsa, me ta sani? Fa qalat, sai ta ce la ilma li, ni ban san komai ba akan haka. Ta yi wuta ji kunya saboda mahaifinta ne. فارسل إلى عائشة سي أيكا وعائشة فقالت في إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. لا بار يزو أكاكيا وسيدنا عمر أبنى تتشي غاهو كنشي فتحطم عمر سي عمر يبساك دا دن دزن متاني دو أبنى سكي فتا باسا يم باس باسا فتر أبنى سيدة سنة عائشة تفتا دنة سنة شوى سيسين إنزالي سيتي وانكا سوانا سي يبساك عائشي سيسي لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أن هكته أقوبة daga yanzu yanzu tuskan da labari ya zo min cewa wani ya yi aika-aika irin wannan sai ya ji a jikinsa ya yi da'awar ba wasa. Wannan riwaya tana cikin Musnad Imamu Ahmad Ibn Rajab yake cewa kaga anan zamu karu da abubuwa kamar haka. Na farko dai zamu fahimci cewa al-ansaru kathiran minhum yuqallidu ba'dahum ba'dan sashin su yana yi sashi ta kalili ne, wato kawai wanda ya ji wance yana faɗa shi ma ya rika faɗa, wanda ya ji yana yi wannan ma ya rika yi, ba wai sun ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, sai ɗan kaɗan ne suke da ruwaya marfu'iya kamar shi Usman ɗin da Ubay ibn Ka'ab da aka faɗa. Sannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sayyidina Umar ya tara su ɗin, zamu ga cewa babu cikin su wani wanda ya kawo ruwaya sarihiya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda kawai suka yi hujja da shi kawai shi ne abinda suka rika yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Umar kuma ya tambaye su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da wannan abinda kuke yi, ya zan ba su da ansa akan wannan. Suka sake maimaitawa kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillah, wanda yana nuna maka cewa ashe wasu ruwayoyin ba akwai wahami da ake jingina ma wasu daga cikinsu akwai wahami, ba haka din suka ji ba. Kuma wannan ruwaya tana nuna mana su mutanen Makka al-Muhajiruna sun saba wa al-Ansar akan wannan, su suna da ruwaya Allahu alaihi wa alihi wa sallama wanda take nuna idza masal fitanu fitana faqad wajaba al-ghusl, hatta shi kansa Usman din radiyallahu ta'ala anhu ya koma ga abinda suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka aka samu su ba al-Ansar din sun koma kan waccan fatawa ta biyu ko waccan hukunci na ƙarshe, har shi kansa Ubay ibn Ka'ab wanda ya ruwaito wancan hadisin da muka karanta da cikin Bukhari, wanda yake mutum ya alwala kawai ya wanke gabansa ya alwala ya sallah, shi kansa ya saki wannan ra'ayi. Ya kuma ba mu labarin cewa wannan hukunci da farko ruksa ce a farkon musulunci daga baya aka shafe ta, wani sauki ne da musulunci ya zo da shi daga baya aka shafe shi. Kaga wannan yana nuna maka sun samu bayani cikakke daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wani shakka babu wani wata shubha a cikinsa, saboda haka suka fakira a yinsu. A cikin muwaddana na Imamu Malik ya ruwaito daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Abdullah ibn Ka'ab maula Uthman Mahmud ibn Labid sahabi ne kankani, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana dan kankani, dan haka babu wasu abubuwa da yaji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai dan abubuwan da ba a rasa ba, wanda kamar hadithul majja. Mahmud ibn Labid ya tambayi Zaid ibn Thabit, kuna tuna wannan suna a cikin karatunmu, Zaid ibn Thabit shi ne dazu muka ce an zo an gaya wa Sayyidina Umar yana fatawa da ra'ayinsa a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ya kira shi ya ce wato haka balaga a masallacin manzo Allah na kake faɗar ra'ayinka da ya saba wa hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama, shi kuma ya bashi labari a yace a ashe baffaninsa ya ji suna wannan fatawa. To Mahmud ibn Labid ya tambayi Zaid ibn Thabit game da mutumin da zai tara da iyalansa sannan ya yi kasala bai yi inzali ba, Zaid ibn Thabit sai ya ce ya ga tasilu ya je ya wanka. Ya sake ra'ayi ko bai sake ba? Domin me? Sayyidina Umar ya ce duk wanda aka ji zai ji a jikinsa. Sai Mahmud ibn Labid ya ce inna Ubay ibn Ka'ab kana la yara al-ghusla, sai Ubay ibn Ka'ab al-Ansari babban malami shi baya ganin ayi wankan. Sai Zaid ibn Thabit yace inna Ubay naza'a an zalika qabla an yamut, wannan ra'ayi da kake jingina wa Ubay ibn Ka'ab ya saki wannan ra'ayi gabanin ya bar duniya. Wannan magana tana cikin muwaddana na Imam Malik da kuma Musnad na Imam Shafi'i. Sai da al-ma'u min al-ma'i hadisi ne mansuhi. Haka nan abinda aka ruwaito daga Usman da wannan ruwaya da aka ruwaito daga Abi Sa'id al-Khudri don hadisai ne mansukai, hadisai ne da ba a aiki da su, hadisai ne da wasu hadisan suka zo suka shafe su, hukuncin su ya tashi daga aiki. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai al-fuqaha wal muhaddithin, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Muslim, Bukhari wasu yi kokarin su cingina wa Bukhari ra'ayin da ya saba ma wannan, saboda a cikin sahihin sa bayan ya kawo hadisin Usman sai ya kuma kawo cewa ya kawo shi saboda sabanin da ake yi akai, sai ya ce wal ghuslu ahwatu, amma yin wankan shi yafi zama, shi ya zama ihtiyadi kaucewa sabani. Sai wasu suka ce kaga bai ce wajibi ba, don haka sabani. Akwai waɗanda suka jingina wa Imam Ahmad cewa yana fatawar cewa babu wanka, da aka gaya masa ya ce wallahul musta'an, wallahul musta'an, wato yana takaici a yi masa irin wannan ƙarya. Ya ce ana min ƙaryar da tafi wannan ma, haka yake cewa, ya ce ana ma min ƙaryar da tafi wannan, yana cikin masailu Ahmad riwayat bihi Salih. Saboda haka za mu ga Imam Malik a cikin muwatta shi bai ma kawo ruwayoyin da suka saba ma hukuncin na ƙarshe ba, gaba ɗaya ya kawar da kai daga duk sauran ruwayoyin irin su al-ma'u min al-ma, irin hadisin Zaid ibn Khalid din nan, da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Ubay ibn Ka'ab. Gaba ɗaya Imam Malik duk da gashi sun tabbata da kyakkyawar salsala, amma Imam Malik bai kawo su ba, saboda yana ganin cewa hukuncin su ya tashi daga aiki, kawo su kamar kawo wani dukani ne. Saboda haka mun tsaya mun yi bayani akan su cikakke, saboda karatu ya biyo ta kansu, dan kada wani ya farke sai ai a Bukhari an ce ba sai an yi wanka ba, an ce ya tawadda'u kama ya tawadda'u lis-salati, kuma an ce wannan shine ra'ayin Ali da Zubairu da Talha da Ubay ibn Ka'ab. Kaga Ali da Zubairu da Talha da Usman duk suna cikin al-asharatul mubashirin bil janna, kai ta kanba ma abun, kai ta hura shi kashi, ka kawo wani hatsaniya da wata da wani rikici marar kan gado marar ma'ana. To shi yasa shi ilimi yake da ake son a dauke shi daga tushensa, daga malamai waɗanda suka yi bayanin sa dalla-dalla, kada ka shige shi da ra'ayinka. Inda a ce za ka ɗau littafin haka kawai kana ta bin hadisan haka, to za ka samu ruɗani. Da shi ne nan an ce a haka har ma hadisai guda biyu duk ga su a jere, an ce fa alaikal wudu, kai kuma gashi ana ce maka kai wanka, idza masal kitanu kitana faqad wajabal ghusl, kaga sai ka samu ruɗu. Wataƙila in ba baka san wancan riwaya ba, wannan ka fara karantawa sai ka ce ashe da dama mutane ba daidai suke yi ba da suke fatawar wajabcin wanka. Kaga Ibn Hazm duk da cewa Dawud az-Zahiri an ruwaito yana cewa babu wanka, Ibn Hazm ya saba masa, shi yana ga wajibi a yi wanka. Shi kusan akwai wasu abubuwan ma da ya mafi sauran malaman tsanantawa, don kaga sauran malaman ca suka yi sai idan da sha'awa, idan da sha'awa ko a bacci, amma inda rashin lafiya ne ko duka mutu aka masa aka dake shi har abinda ɗinsa ya kubani ya fita daga gabansa, kaga sauran malamai gaba ɗaya cewa suke wanka. Ibn Hazm sai an yi wanka, idan suka gaba wanka babu kitabu wala sunna wala qiyasun sahih, da ya ce haka sai saboda me ya ce yanzu dan an dake mutum zafin duka yasa ya ba wali ko kashi sai a ce ba zai tsarki ba. To kaga shi har ya ma wuce su gaba ɗaya, shi waɗanda kawai ya ware da wanda yake mahaukaci da mukura da yaro ƙarami, shi yaro ƙarami idan ya tara da mace ba zai wanka ba, saboda shi an ɗauki alƙalami da kansa. Hakanan mahaukaci, hakanan mukura, don an ɗauki alƙalama da kansu, amma sauran ya ce ko ma waye sai ya yi ko ta wani hali ne kuma. To kaga a nan, saboda matsalar akwai hadisai da dama, akwai maganganu na sahabbai da dama wanda suka zo, shi ya sa ma bai ɗauki ra'ayin malaminsa ba, ya jingina ra'ayin malaminsa, shi ya sa malamin suka ce da an samu saɓani amma daga baya aka zo aka samu ijma'i. Saboda haka hikaito wani abin da ya saba ma wannan kawo wani abu ne da zai keta ijma'i wanda bai halatta ba. A kafin irin karatunmu akwai hadisin Abdullahi ibn Mughaffal wanda muka manta ba mu ɗan yi tsokaci a kansa ba, wanda yake cewa wa'afiruhu sabi na tabi turaf, hadisin kare idan yayin lallage a cikin kwanan ɗayan ku ya wanke shi sau bakwai ulahu na bitturan wankin farko da turbaya a ruwayar Abdullahi ibn Ghaffal wanda tana cikin sahih Muslim yace ya wanke shi sau bakwai faksiluhu sab'an wa afiruhu thamina bitturan ku wanke shi sau bakwai wankin ya takwas kuma ku sa ƙasa ku goge kaga sai ƙasa ta zo a na takwas bayan kuma ga waɗancan ruwayar Abu Huraira ita tana cewa sau bakwai ulahun da bitturab wanda mun ce wannan ruwa ita ce tafi inganci ulahun da bitturab to ya za a hada waɗannan da wannan za mu ga cewa duk malamai suna duba hadisin Abu Huraira ne ba sa duba hadisin Abdullahi ibn Ghaffal da farko ta fuskar karfin isnadi hadisin Abu Huraira ya fi hadisin Abdullahi ibn Ghaffal wannan janibi ne na tarjihi janibi ne da zai iya rinjayar da hadisin Abu Huraira sannan kuma hadisin Abu Huraira shine ya shahara hadisin Abdullahi ibn Ghaffal idan ka dubi salsalarsa duk hanyoyinsa za ka ga cewa gaba ɗaya galibin waɗanda suka rawaito shi daga ɗabaka ta farko ta biyu ta uku duk yawanci za ka ga mutanen Iraki ne don haka bai ma sa fara fita ba sai a wajen ƙarni na biyu ya fara ma fita daga Iraki ya fara shiga wasu wurare sai za ka nema ya yaɗu ba kamar hadisin Abu Huraira da za ka samu a isnadinsa za ka samu malamai na garuruwa daban-daban duk sun rawaito shi shi yasa za ka ga in banda Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri shi yayi fatawar cewa ta takwas a sa ƙasa mutumin Basra mutumin Iraki ne shi wanda ya samu hadisin da wuri yayi wannan fatawa sai Ibn Sirin wanda shi ba ake jingina masa sai wata ruwaya ta Imam Ahmad cikin ruwayoyinsa amma ruwayar da take tare da jumhur ita ce ruwayar da tafi inganci daga maganganu da aka rawaito daga Imam Ahmad saboda haka ana wankewa sau bakwai ana sanya turɓaya a wankin farko suna cewa wannan shi yafi ma hatta ta fuskar kiyasi domin in kasa a ta farko ta sa kasa za ka biyo da ruwa kuma ka wanke kasar amma in ka wanke sau bakwai a ta ƙarshe kasa a kasar kuma sannan za ka biyo da ruwa kaga wankin ya koma maimakon bakwai saboda haka a shi kaga ta fuskar kiyasi ma ruwayar Abu Huraira ta fi zama daidai sama da ruwayar Abdullahi ibn Mughaffal shi yasa Bukhari ma bai fitar da ruwayar Abdullahi ibn Mughaffal ba Muslim shine ya fitar da ita wannan shine bayanin da muka wanke ba mu yi ba a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in kada an manta akwai littafin min hadith sunnah nabawiyya fi radd ala fi'at al qadariyyah al imamiyya na shaykh al islam Ahmad ibn Abd al Halim ibn Abd al Salam ibn Taymiyyah al Harrani al Dimashqi rahimahullah ta'ala littafi ne wanda a sani na ba a taba samun wani wanda ya rubutu ya kwankwashi aqidar Shi'a ba yayi kata kata da ita kamar wannan littafi a gaskiya littafi ne wanda su kansu Shi'a suna jin haushin Ibn Taymiyyah saboda shi domin ya fito da jahilcin Ibn Mutahhir al Hilli da jahilcin Shi'a Ibn Mutahhir الحلي وانده شيني ايه وانده التافي تونيش منهاج الكرامة يا فتودة مغانا شيئة اذا ذا جيسة حبي ينونا شيئة سيدنا علي شيني ايه كماتي ازما خليفة با يمنزو صلى الله عليه وسلم ابو بكر دا عمر سكا يكتو كتو سكا قواتي شو قبنشن سكا با وكن يكا كاو ويخجو جي اكام وانده قلت تفن اهل السنة شي ابن طاهر ابن مطاهر الحلي wanda ibnu taymiya yake ta ibnu al-munajjis dai to ya rubuta ma wani sarki ne domin ya shi'antar da shi to shine labari yazo kunna ibnu taymiya al-hilli hilla cikin iraki ne wani hilla garin hilla a cikin iraki yake saboda ya rubuta wannan domin a karanta ma wani sarki ya zama dan shi'a to shine ibnu taymiya shi kuma wani mutumin sham ne kun sani mutumin siriya ne mutumin dimashq babban birnin kasar siriya a yanzu sau da aka labari da ya zo masa sai ya ga ya kamata ya rubuta littafi ya yi kata-kata da wannan shi da ya rubuta littafinsa a minhajus sunna littafi ne babba wagegen littafi domin sifilinsa tara ne sifili tara ne daba'ar Muhammad Rashad Talib Allah ya ji kansa sifili tara kuma ya zuba ilimi ba ƙanƙani ba a ciki ba za ka ƙara tara wa Ibn Taymiyyah ba ka sakan masa tuta sai ka karanta wannan littafi a gaskiya kusan duk wanda yake gwagwarmaya da aqidar Shi'a yake kokarin nuna bacinta da lalacewarta wajibinsa ne ya karanta wannan littafi haka nan wanda yake jin abin da Shi'a suke yadawa na shubuhi yana da kyau kai duk ma musulmi ya kamata a ce yana da wannan garkuwa shi wannan littafi abin nan bari in gama magana to kasancewar littafin babba ne kamar yadda na gaya muku wajen sifili tara ne wani malaminmu Sheikh Abdullah Gunaiman yaga cewa akwai inda Ibn Taymiyyah yakan fadada da yawa ya kawo wasu maganganu waɗanda watakila ma karamin karatu ma zai fahimci ne ake sai kamar ma zaurace ake wani lokaci zai dauko wata matsala ta nahwu ce ma wani lokaci a shiga ilmul kalam wani lokaci a shigo fiqh wani lokaci a shiga hadisi wato kamar yadda kuka dan ji salon yadda yake abin a cikin ilmi wanda muke karantawa to saboda ka sai ya ga barayar rayayyo abin da yake madarar littafin da kake da alaka da shi a kan sai rayayyo su a cikin sifili ni sifili bi na sani amma kuma daga baya na gane sifili da ina son yi mukarana ko ya tsara rayayyo shi ne to akwai dan uwanmu abokinmu abokin karatunmu Dr. Muhammad Mansur Ibrahim a mu'assasatu ta mu'assasatu Ahlul Bait a can Sokoto kun san yadda suke ta gwagwarmaya da harkar shi'a da yan shi'a to ya haɗu shi da wasu ƴan uwa suka fassara littafin zuwa Hausa yadda kowa ma zai iya karanta har ma ɗalibin da yake iya ɗaukar littafin na larabcin ko yana da kyau ya samu na Hausa ɗin don zai taimaka masa wajen fahimtar abin da yake cikin abin nan shi Dr. Muhammad Mansur shi ne wanda ya yi shirafi a kan aikin har aka gama to an buga littafin ya aiko shi nan Kano inda yake cewa yana so a watsa shi a cikin majalisai da ɗalibanmu ya zama na cikin mallaka jiya ya kamata a ce na faɗa a gurin karatu sai Allah ya mantar da ni ko in ce sai shaidan ya mantar da ni akwai sai na manta ban faɗa ba amma insha Allah littafin za a fito da shi za a kawo shi a masallatai da nan da duk inda ya hana sunna take shi na Hausa din da aka fassara da larabcin kuma yana nan a kasuwa da zai manhajar sunna yana nan muktasar din ma ina jin yana nan saboda haka yana da kyau a mallake shi domin alal akalla za ka san ta yaya za ka fito wa shugo har yan shi'a domin za ka gasara cewa ba za mu yi hujja da littattafan su to wannan shi ma Ibn Tahir al-Hilli abin da ya kokari ya yi kenan wai ya ɗauko littattafan ahlus sunna ya hujja da su Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah amma kuma yana zagin sahabbai ne kuma abin da yawa suka yi wa littafin farashi dan littafin babba ne saboda ya doshi wajen shafi 600 da wani abu kaga babban littafi ne abinda suka yi farashi za su sayar da shi 1200 saboda a Masar aka buga shi kuma dala ta tashi akwai dai abin nan tsadar bugu sosai amma dai wannan shine farashin ta don haka wannan shine abinda za a sayar da shi koda za a gan shi kan maka tambaya in an ce ka da 300 ka ce a'a da 200 malam ya ce abinda ya gaya mun kuma abinda waɗanda duk za a bawa haka dole za su kai yadda ya faɗa ba za a ƙara ko kwabo a kai ba an gane ko duk wanda ya ƙara maka kaka yadda in ya hana ka kuma ka zo ka gaya mun ba tari idan mutum ya yi mafarki yana ana tsananin sanyi kuma ba zai iya wanka ba to zai iya yin taimama idan har sanyin zai cutar da shi idan ya yi wanka zai iya yin taimama duk sanda amfani da ruwa zai sa a cutu to taimama ta halatta nakan ji ana yawan cece ku ce game da yi wa mata kaciya don Allah mai musulunci ya ce game da hakan ai wani hadisi da muka yi ta karanta yau ya isa ya zan ansa idza massa al-qitanani ne qitanani qitanu ar-rajuli wa qitan al-mar'a kaga ashe kenan ana yin qitan a musulunci sai dai kaciyar namiji wajibi ce kaciyar mace mustahabbi ce ba tilasta ya halatta mutum yayi wanka da soso da sabulu yayin da zai yi wankan janaba idan ba a cikin ruwan zai sa sabulun ba da sosan idan shawa ce misali take zubo da ruwan daga sama ba komai dan ya sa sabulu da soso a jikinsa domin ruwan ne ke iske sabulun ba sabulun ne ya iske ruwan ba kun kan akwai bambanci ko tsakanin abin da zai lalata ruwa ya iske ruwan ko ruwan ya iske shi ina jin mun yi wannan magana lokacin da muka yi magana akan ba mu zo hadisin Bawlul Arabi ba ba mu karanta shi ba ko yawa ba ka babu komai idan shawa ce ko kuma in ya shafa ruwa sabulun a jikinsa ruwan zai iba amma in har sabulun zai shiga ruwan ya canza masa kama ko ɗanɗano wannan ba zai wanka da wannan ruwan ba yace meye ma'anar wannan hadisi an Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-abdalu arba'una rajulan wa arba'una imra'atan kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan wa kullama mata imra'atun abdalallahu makanahu imra'atan akhrajahu ad-dailami yace daga Anas yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace abdalu su 40 ne maza 40 mata 40 duk danda a badali ɗaya ya mutu to sai a canza wani a madadinsa wato duk sanda wani ya mutu sai a nada wani ya mai gurbinta in mace ce ita ma ta mutu a nada wata ta mai gurbinta yace wannan hadisi akhrajahu ad-dailami a duba al-hawili fatawi lis-suyuti juz'i na biyu shadi na 245 na'am dailami ya rawaito shi amma hadisin ƙarya ne dukkan hadisan da aka rawaito kan abjalu malaman hadisi sun ce din na ƙarya ne malaman hadisi wanda suka san masana hadisi duk sun faɗi cewa waɗannan hadisai na ƙarya ne babu wani hadisi da inganta akan abdalu ko al-jaba'u ko al-autadu duk wannan ƙarairayi ne na sufaye an ce al-abdalu su shi Imam Ahmad yace in ba akwai wasu abdalu to alul hadisi ne abdalu wannan ba gaskiya bane na'am kine malam sai yake cewa an ce ruwayar Jabir Abu Zubair al-Jabir Abu Zubair al-Jabir ruwayar sa sahihiya ce al-aqalla kace ruwayar ce hasana abinda aka jefe Abu Zubair da shi da tadlisi bai inganta ba wai wasu mutane ne waliyai na musamman wanda ubangiji ya ba su wani matsayi na musamman su 40 ne a duniya duk sanda wani ya mutu sai a nada wani a makofinsa hakanan a cikin mata ma akwai abdalu saboda haka su ne waliyan duniya su suke rike da duniyar wannan duk ƙarya ne hadisin Abu Huraira da yake cewa man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu me ma'anar wannan hadisi hadisin yana nufin idan mutum ya yi ciniki da wani ko a kulla ciniki ya saya ka sayar masa ya ba su kuɗin ko bai baka ba amma ciniki ya kullu sai daga baya ya yi tunanin cinikin nan fa shi yana ga zai fasa to kaga a ka'idar musulunci sai dai kai masa alfarma ba wajibi bane ka mayar masa da kuɗinsa tunda ciniki yanzu ya kullu kai ka mallaki kuɗin shi ya mallaki kayan yanzu kuɗin ya zama naka kayan ya zama nashi kowa ya je ya juya abin da ya mallaka yadda yake so idan ya dawo ya ce ga kayanka ni na fasa cinikin ba wajibi bane ka karɓa amma ana son mutunci wani lokaci sai ka dubi mutunci ka taimaka masa ta yiwu akwai wata matsuwar da ta taso wanda dole ne ya mayar da wannan ciniki don ya karɓi kuɗin ya yi wannan matsuwar da ke to shi yasa hadisin yake cewa wanda ya soke ko ya sauke a ciniki da ya yi da musulmi shi ma ubangiji zai soke ne tuntuɓar sara da gobe kiyama in ka haƙura ka janye cinikin ubangiji zai janye wannan tuntuɓe da za ka yi na laifuffukan kara da gobe kiyama a yafe maka kaima ubangiji ya maka alfarma don haka al-iqala a musulunci mustahab ne domin akwai ta'awun alal birri wa taqwa qarin bayani akan wannan hadisi man qatala nafsahu bi haridatin fa haridatu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan wanda ya kashe nansa kansa da wani karfi to karfin yana hannunsa zai rika dabawa cikin sa wannan karfi a cikin wutar jahannama yana mai zama a cikin ta dindindin har abada wasu malamai kamar Shaukani cikin Nailul Awqar yana cewa dukkan hadisan da suka zo akan cewa wane ba zai kasa daga wuta ba ko wane ba zai shiga aljanna ba to a bar su a yadda suke kamar la yadkhulul jannata namam ko qattatun mai gulma mai kai kawo tsakanin mutane da gulma ba zai shiga aljanna ba ko la yadkhulul jannata mudminul khamri wanda ya mutu yana takaccen dan giya ba zai shiga aljanna ba malamai abinda wasu suke cewa la yadkhulu ibtida'an wa yadkhulu intiha'an ba zai shige ta ba a karan farko sanda mu'mini suke shiga sai dai an kai shi wuta ya gama zaman kasansa a wuta sannan a dade shi la yadkhulu anan kore shigarsa ne ta karan farko ba wai kore shigarsa ne gaba ɗaya ba Shaukani yana ganin irin wannan a bar su a yadda suke kawai ba zai shiga ba zai shiga ba kada wani ya zo ce mana zai shiga da farko ko ba zai shiga ba, kawai ba zai shiga ba. Irin wannan hadisi shi ma malamai sukan ɗauki khulud anan da al-maqam at-tawil, daɗewa a cikin wutar, amma ba lallai yana nuna har abada ba. Wasu kuma su fassara hadisin da cewa wanda ya mutu ba imani, man qatala nafsahu, ana nufin kafiri ba mumini ba, domin mumini Ubangiji ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk abin da bai kai shirka ba to Ubangiji yana gafarta shi. Wanda ya kashe kansa ba shirka yayi ba, amma yayi babban laifi, yayi kabira. Saboda haka cewa zai dawama a wuta ya saba wa aqida ta ahlus sunna, domin ya saba wa nassu suka da dama da suka yi tawaturi a alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa suke tawilin wannan hadisai da cewa ko dai ana nufin kafiri ko kuma ana nufin zama a dade a cikin wuta, wanda shi ma a larabci akan kira shi al-khulud. Shi yasa malamai suke fassara wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahum al-khalidun, da cewa al-khulda ana nufin dadewa a duniya, dadewa wa tauci hankali. Suna kawo wannan hujja a lokacin da suke maganar mutuwar Khabir, duk da cewa al-khulda aka ce dan wani ya ce to ai ba ta aka zai dawama ba. Ya al-khulda ana nufin dadewa, al-baqa at-tawil, wanda yake khilaful ma'luf, ya san abinda aka sani a al'adance. Saboda haka al-khulda ana itlaqin sa akan al-baqa at-tawil. In mace tana jinin haila za ta iya daukan al-Qur'ani, kuma za ta iya zama a masallaci a matsayin ta na mai neman ilimi, domin masallacin shine a matsayin ajinsu. To ina yi mun taɓa magana akan wannan matsalar ɗaukan al-Qur'ani. Ana son mutum da yake da ɗahara ya ɗau al-Qur'ani, wannan shi ne ya fi kamala. Idan akwai matsuwa ga wanda yake karatu, akwai matsuwa, babu wani nassi ƙarara da ya hana ya ɗau al-Qur'ani ɗin. Ina jin lokacin da muka yi maganar tafsirin la yamassu illa al-mutahharun, mun yi dogon bayani akan wannan matsalar karatun ne. Wannan ya zo yau, wani kuma gobe wani ne zai zo, da a ce dai duk a karatun ba za a yi ta koma baya ba. An yi ma bayani mai tsawo, ya kamata ka zama malami kai ma akan wannan matsala ɗin, sai dai ka fasa wasu kwaf. To amma yau wanda ya zo gobe, kuma yanzu karatun da muka yi yau, gobe kuma za ka ji wani ya zo yana tambaya kan ka. To kaga irin wannan ba inda za a ji. Idan ya kasance a cikin matsuwa take, za ta iya ɗauka. Kuma shigar mace mai haila masallaci shi ma saɓani ne na malamai, wanda shi ma rashin hujja ta cewa ba za ta shiga ba ko da da larura, wannan ta fi ƙarfi. Ma'ana babu hujja da take nuna haka. Akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa a sayyidatu Aisha ta ɗauko masa tabarma a masallaci, take cewa rasulullahi haila nake, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haila suke laifa fiyadiki. Wato hailarki ai ba a hannunki take ba, don haka ba ɓata masallacin za ki da hannunki wurin kin shiga kin taɓa tabar ma. Haka nan hadisin wannan jariya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi mata, yana cikin Bukhari, aka yi mata rumfa a cikin masallaci take zama, kuma ta balaga, kaga ta zauna tsawon wata ɗaya, babu yadda zauna tsawon wata ɗaya face abinda ya zo mata, musamman ma yarinya ce budurwa, ba wacce aka yanke tsammanin haila ta tare da ita ba. Saboda haka wannan ya sa da yawa daga cikin malamai suke ganin babu hujjar da ta hana. To amma idan har za ta ɓata masallaci misali, to bai halatta ta zauna ta ɓata masallaci ba. A yanzu an samu abin da yake kiyaye mata daga ɓacewar jikinsu ko ɓacewar abin nan. Saboda haka in akwai larura ta koyon karatu, za a iya ba ta dama ta shigo ta yi karatu a masallacin, ko da kuwa tana haila, wannan babu komai. Na'am. Shikenan ko? To. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.